sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 17 da mita 25 da kuma mita 60. Haka kuma ana iya sauraron shirye-shiryen sashen Hausa a kowane lokaci ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. A jamhuriyar Niger ana iya sauraro ta gidan rediyon VOA Africa akan mita 102.5 a birnin Niamey da kuma kai tsaye ta gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da niya da dalol da kuma nomad dukkansu akan zangon FM. Masu sauraron sashen Hausa na muryar Amurka, assalamu alaikum. A cikin wannan shirin za ku ji cewa ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan matakan tsaro ya fara gudanar da wani taro akan hanyoyin dakile ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya. Kungiyar injiniyoyi tana goyon bayan shiri ko kuma niyyar da gwamnatin Najeriya take yi na sake dawowa da shingayen karbar kuɗi a manyan hanyoyi da ake cewa toll gates da Turanci. Wakilan majalisar wakilan jihar Niger kuma sun ce suna cikin wani yanayi na talauci. Sannan kuma shugaban Amurka mai jiran gado ya yi kira ga waɗanda suke nuna wa tsararru tsana da ƙiyayya da su daina.
Yawa barkan ku da wannan lokaci ga labaran duniya. Allah ya wa tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suke rasuwa. A jiya sarkin wanda shi ne sultan na 18 ya cika Abuja bayan ya jima yana fama da rashin lafiya kuma ya bar duniya yana da shekaru 93. Marigayin wanda aka naɗa shi a shekarar 1988 kuma aka sauke shi a shekarar 1996 shi ne sarki na farko daga gidan Buhari. Kuma kamar da magajin garin Sokoto Alhaji Hassan ɗan Bamarafa ya bayyana mana a hira da muka yi da shi a nan gidan rediyon mu a Amurka, ba wani ɗan sarkin da ya bauta masarautar daular Usmaniya kamar sa. Daga cikin mukamman da murgayen ya rika a lokacin rayuwarsa dai har da zama sakataren sardaunan sakwatan sa Ahmadu Bello Firimin jihar Arewa, kuma ya yi kan diflomasiya a kasashen ƙetare ciki har da Sudan, kuma shi ne mahaifin tsohon mashawarci kan harkokin tsaro kana samba da suke. A yau za a yi mishi jana'iza a Sokoto kuma a rufe shi a hubbarin shi Usman Ibn Fodio.
Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya ce nan ba da jimawa ba sabon shugaban da zai gaje shi. Jama'a ku gafarce ni. Shugaban Amurka mai barin gado Barack Obama ya ce nan ba da jimawa ba sabon shugaban da zai gaje shi Donald Trump zai gane cewa akwai bambanci tsakanin surutan yakin neman zaɓe da abin da zai samu a fadar White House da zaran ya hau kan ragamar shugabancin Amurka. A haduwarsa da manema labarai jiya, wacce kuma ita ce ta farko tun gagarumar nasara da shi Trump ɗin ya samu a zaben da aka yi a makon jiya, shugaba Obama ya ce yana jin Trump zai zama haziƙin shugaba muddin da ya samu mutanen kirki da za su tallafa mishi. A jiya ne kuma shugaba Obama ya bar Amurka a tafiyarsa ta ƙarshe a wadin mulkinsa, inda zai ziyarci ƙasashen Girka da Jamus da kuma Peru.
To, kuna jin labaran duniya daga sashen Hausa murar Amurka a Washington DC ne. Wani bincike da kotun laifuka ta duniya ta gudanar ya nuna cewa mai yiwuwa ne sojan Amurka da kuma hukumar leƙen asirai ta CIA ta Amurka ɗin da sun aikata laifukan yaƙi ta hanyar amfani da abin da ake kira matakan rashin imani ko na tashin hankali, a yanda suke wa mutane da ke tsare hannayensu tambayoyi a ƙasar Afghanistan tsakanin shekarun 2003-2004. A cikin rahoton da ta gabatar jiya Litinin, wata lauya Fatou Bensouda take cewa alamomi suna nuna cewa mayakan Taliban da sojan gwamnatin Afghanistan da sojan Amurka duk sun taka rawa wajen aikata wannan laifukan na yaƙi. Rahoton ya ce akwai kuma alamu da ke nuna cewa sojan Amurka ɗin sun azautar da aƙalla fursunoni 61 a tsakanin shekarun nan na 2003-2004 dai a can Afghanistan, yayin da ita kuma CIA ta sa aka gane azaba akan aƙalla mutane 27 da ke tsare Afghanistan da wasu wuraren leƙen asiri da ke ƙasashen Poland da Romania da Lithuania kusan dai a lokaci guda da ita Afghanistan ɗin. Ko da yake Amurka ba ta cikin wannan kotun ta manyan laifuka ta duniya, ana iya gurfanar da 'yan ƙasar ta a gaban kotunan ƙasashen da ke cikin kotun kamar su Afghanistan ɗin domin a yi musu shari'a.
Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce aƙalla mutane 54,000 ne suka rasa gidajensu a birnin Mosul na ƙasar Iraq, birnin da sojan Iraq ɗin ke ƙoƙarin ƙwatowa daga hannun mayakan ISIS. A jiya ne wani kakakin Majalisar Ɗinkin Duniya Farhan Haq yake cewa daga ranar Juma'a da ta gabata zuwa yau kaɗai, yawan mutanen da suka rasa muhallinsu sun ƙaru da mutane 6,000. Sojojin na Iraq sun ce sukan binciki mutanen da ke gudowa daga Mosul don tabbatar cewa ba su da wata alaka da ƙungiyar ISIS kafin a bar su su shiga sansanonin 'yan gudun hijira. Sojojin Iraq ɗin waɗanda na jiragen ƙawancen ƙasashen da Amurka ke wa jagoranci ke rufa musu baya sun ce suna ƙoƙarin gujewa asarar rayukan mutane fararen hula a lokacin da suke kaiwa Mosul, inda kuma mayakan ISIS ɗin ke ci gaba da amfani da 'yan ƙunar baƙin wake wajen tada bama-bamai.
To, a ƙarshe, Prime Minister Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo ya bar aikin shi ya yi murabus jiya ne Augustin Matata Ponyo ya ajiye muƙamin nasa a bisa yarjejeniyar da aka ƙulla domin tsawaita wa'adin mulkin shugaban ƙasar Tasu Joseph Kabila da kuma kaucewa tashin hankali da ke da alaƙa da siyasa. A ƙarƙashin yarjejeniyar da ƙungiyar ƙasashen Afirka ta AU ta bayo goyon baya ne, aka ajiye cewa shugaba Kabila dai zai ci gaba da mulki har zuwa shekarar 2018. Lokacin da za a gudanar da zaɓe, duk da cewa dai a watan Disambar wannan shekara ya kamata ya wa'adinsa ya ƙare. Shugaba Jose Eduardo dos Santos na Angola, wanda shi ma tun shekarar 1979 yake mulki, ya ce wannan yarjejeniyar za ta ba da damar a gujewa jayayya a kan sha'anin mulki a can ƙasar ta Congo.
Labaran duniya kuka gama ji daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ofishin mai baiwa shugaban Najeriya shawara akan harkokin tsaro ya fara gudanar da wani taro akan hanyoyin daƙile ta'addanci a arewa maso gabashin Najeriya, kamar yadda wakilin sashen Hausa Haruna Daudabi ya aiko da rahoto.
Wannan taro ne da ya haɗa da jami'an tsaron soja da na 'yan sanda da na jami'an tsaron farin kaya wato DSS da jami'an civil defense da hukumomin shige da fice da na RSSB da ma ƙungiyar matasan sa kai da ake kira civilian JTF da kuma na gidan yari. An dai baiwa mutane damar fito albarkacin bakinsu wala a rubuce ko kuma ta hanyar yin bayanai. Sai dai shugaban wannan taro Mr. Julius ɗan Asabe Yakubu ya ce dama dalilin shirya wannan taron kenan na ganin cewa an samu gudummawar jama'a wajen shaida musu irin al'amuran da ke faruwa, sannan su kuma su ɗauki matakin da ya dace a kai.
Farko ne da hanyar da ya kamata a bi a shakan wannan, don mun faɗa da muke wayannan ba wanda zai zo ya taimaka mana, mu za mu yi da ka.
To, kamar irin bayanan da suka gaya muku ya gamsar da ku?
Warai da gaske, ka san kuma ba wanda ya cika goma. Don haka in muka zo nan da namu, akwai shawarwari da za a bayar da kuma za ka gan cewa gaskiya yana da muhimmanci.
Ganin cewa akwai shugabannin addini da kuma sarakunan gargajiya da suka halarci wannan taro, to ko ya sai kallon abin?
Sunana dai Dr. Murtala Ahmad Abul Fati daga Department of Arabic and Islamic Studies. A gaskiya wannan tsaro gaskiya abin ba mu san yanda suke yin sa ba, da yake ba fitowa fili suke su faɗi ga yanda suke yin tsaron sa ba, amma a gaskiya a wajen garin tsaron babu shi, kuma mutane dole su faɗi fiya nasu tunda akwai mu muna da almajirai kuma muna da jama'a a bayi kun garin. Yanzu hakan nan na gaya maka akwai jama'a makiwata wanda da trapped, su ba su isa su shigo nan ba, su ko ba su isa su shiga Kamaru ba, da kuma ba su iya barin dabbobinsu ba. Fulani ne suna kasar Mangunan nan, suna cikin abuna, akwai yan Boko Haram din a wajen kuma suna nan suna ciki, ba su san yanda za su yi ba. To hakika tsaro a gefe-gefen gari din gaskiyansa ya fi ƙarfin gwamnati, ya fi ƙarfin su abunan din tsaron su kadai, amma har yanzu sun kasa su abunan din tsaron su karbi cewa wannan abun ba za su iya yi su kadai ba.
Sunana Reverend John Achibalat, ni ne mataimakin sakatare na kan na Borno gabaki daya. Allah ya harce mu mu zama daya, mu je a ranar da Allah ya shirya ma kowa ya bar duniya, ba wai sai kana zama sai a zo a takura ka a kashe ka ka bar kwanakinka ba, ai ba shi yiwuwa.
Ganin cewa akwai mutanen da yawa sun yi bayani kamar batun hare-hare da ake, har yanzu akwai matsaloli a ƙauyuka, ku ya kuke kallon wannan abin ne?
To, ka san sha ne abu ya zama kamar ciwo ne, ciwo ya shigo fitawa da wuya ne, a hankali yana fitowa.
Sunana Ibrahim Usman Gulde, zanna Dujuma na Askira, kuma member na Borno Elders Forum. Ai, in kaji abu ya fito daga baki, to akwai shi a zuci, kuma daga zuci din akwai shi da gaske mai yiwuwa. So don haka muna kira ga su mutanen jami'an tsaro musamman sojojinmu da Allah ya dora musu wannan abu a wuya su kasance suna mai amfani da abinda jama'a suka faɗa nan cewa a rinka fita daga waje don an ce daga birni ba za ka iya ka fita kilomita 1 ko 2 a waje ba za ka haɗu da wayannan mutane to kaga in ko haka ne sojojinmu dole mu sake hada su da addu'a mu taimake su su samu hazaka da kwazo da kuma kariyar Ubangiji su shiga cikin dajin nan su daki da wayannan mu yaran nan
Haruna Dauda Biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya
mun gode Haruna Ƙwararrun injiniyoyin hanya a Najeriya sun bayyana goyon bayansu ga matakan gwamnatin Najeriya na kafashin gayan karɓar kuɗi a manyan hanyoyin motar da zumar amfani da su wajen kulawa da hanyoyin. Ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
A ƙarshen wani taro da ƙungiyar injiniyoyin ta gudanar a birnin Lagos ta bayyana cewa dole ne idan gwamnati tana so ta gudanar da hanyoyinta kamar yadda ya kamata da kuma yadda ake gudanar da su a sauran ƙasashen duniya a bullo da waɗannan tashoshi da nufin kula da su. To ko menene matsalolin da ake fuskanta na kula da irin waɗannan hanyoyi na gwamnatin tarayya? Tambayar kenan da newa shugaban ƙungiyar injiniyoyin reshen jihar Niger, injiniya Usman Lafai.
Mun matsalarmu nan ƙasar shine ba mu da abin da ke maintenance culture da hangina hanya an gina ta kenan ba wani kudin za a ajiya ce routine maintenance ko irin shekara ya juyo a je a duba hanyar gade tashi daga Lagos zuwa Ibadan ko kuma daga Lagos daga Ibadan zuwa Ilori ko kuma daga Ilori zuwa Kaduna ko kuma daga Makwa zuwa Sokoto haka ba wace shanga hanyar Allah ce kwatkwata ba da an ga hanyoyin sun fara samu ramuka ya kamata a bi su ne ana tauke su ana gyaran su
to yanzu kaman gwamnati tana cewa tana so ta bullo da toll gate wato tashoshin da za a danga biyan kudi a manyan hanyoyi kuma yan majalisa suna cewa ba su amince ba to ta ya za a samu kudaden gudanar da wannan hanyoyi
su wannan membobin nan suna buƙatan a fahimtar da su mu da muke ce a sa toll a hanyoyinmu ai su ma sun je kasashen waje sun gani developed countries an sa toll tollin nan da ake sa shi ne wannan kudin da aka ranto aka yi hanyoyi da su ko a tsayar da shi akan abu da kira PPP ka gane ko a samu wanda zai kawo kudin shi ya zuwa mana hanya sannan a yi operate abu da kira build and operate
to sai dai a bangaren su direbobin manyan motoci da koyaushe ake zargin cewa su ke taimakawa wajen lalata irin waɗannan hanyoyi su ma sun buƙaci gwamnati ta gudanar da gyara kamar yadda ɗaya daga cikin direbobin tankokin ma ya shaida mani
sunana Samson Isa to gaskiya halin da muke ciki a yanzu akwai wuraren da suka lalace kamar daga Ilori zuwa Makwa duk wannan har zuwa Kaduna ma hanyar nan ba ta da kyau gaskiya muna roko ba wajen kaɗai ba ma in ka bi ta wajen hanyoyin Lokoja ba gama ba daga Lokoja ma zuwa masallacin Murtala zuwa Onitsha duka wannan hanyoyin ma ba su da kyau yawancin hanyar ma ba su da kyau muna roko in gwamnati za ta taimaka mana a dube mu da idon basira don a taimaka mana a gyara mana hanyoyi domin gaskiya muna samun matsala bisa ga hanyoyin mu sosai
yanzu haka dai Najeriya na da hanyoyi masu tsawon kilomita 35,000 ga gashin gwamnatin tarayya kuma duk da cewa an kashe masu zunzurutun kuɗi har fiye da naira triliyan 1.5 daga shekara 1999 zuwa 2015 irin wayannan hanyoyi ba sa biyuwa cikin sauki ga masu ababen hawa da kuma fasinjoji Babangida Jibrin muryar Amurka daga Lagos
An jima kaɗan za ku ji kiran da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi ga masu nuna wa tsirarru ƙiyayya da tsana da kuma yi musu barazana.
Kan gwanji mai rangwangwan mai son kwandora na kai shi jini ya ce babban alfi wuri kalban aska ka san sai zababbe wancan dan jinjali wuri ta
me karfan azuki dan ayu ban ayi dan nema
mai ganga sun gwari wannan jiwa mai ban tsoro dan usman wuri dan jinjani wancan mutumin shata wuri Allah rada ta ta
ya Allah ta ta
ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta ta
Allah ya ji kansa ta ikon Allah. Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wakilan Majalisar Wakilan Jihar Niger Arewa maso yammacin Najeriya sun ce suna cikin wani yanayi na talauci, kamar yadda wakilin sashen Hausa Mustafa Nasir Batsari ya aiko da rahoto.
A sakamakon yadda 'yan majalisar suka ce yanzu kimanin shekara ɗaya kenan gwamnatin jihar Niger bata ba su kudaden gudanar da ayyukan raya ƙasa a mazabun su ba. Yan majalisar dokokin jihar Niger dai sun ce waɗannan kudaden da ya kamata a ci kowanne dan majalisa ya samu naira miliyan 15 bayan kowanne watanni hudu, wato so uku kenan a shekara. Doka ne, domin kuwa yana cikin kasafin kudin shekara ta 2016 da suka sanya mu hannu, amma gashi shekarar na shirin karewa ba tare da an ba su ko sisin kwabo ba. Shugaban kwamitin kula da harkokin ma'aikata na majalisar dokokin Honorable Abdul Malik Madaki Boso, taron manema labarai ne ma ya kira domin bayyana ma duniya halin da majalisar dokokin jihar Niger ta shiga.
Daga January zuwa ranar ta yau shine ya kamata a ce mun an ba mu kamar sau uku,
muna cikin wata 11,
muna cikin wata 11. To ina tabbatar ma ne cewa tun daga January har zuwa yau ya kamata a ce mun na farko da na biyu da na uku, sannan December mu an sana hudu. To ni shine nake ga maka cewa ko sau daya ba mu ansa ba.
Nawa nawa ya kamata a ba ku?
Ya kamata 15 miliyan 15 abinda yake kenan a budget.
To shi ma dai shugaban marasa rinjaye a majalisar Honorable Bello Agwara ya ce hujjar da bangaren gwamnatin ya bayar na cewa rashin kudade ne ya hana a basu waɗannan kudade ba su gamsu da ita ba.
Mun sha zuwa mu zauna da shi cikin lalama mu ce wannan haƙƙinmu ne, ya kamata a bamu, saboda gwamnati ba bangare ɗaya bane, gwamnati ba sashi ɗaya bane.
Me yake cewa mun kun tambaye?
Muka tambaye shi kan nuna mana babu kudi, mun san halin da ake ciki, mu ma ya kamata mu zauna da mutanen mu mu gaya musu babu kudi, saboda mutumin da ke karkara ko kauye ina ya san babu kudi.
Yanzu ba ku gamsu da hujjar da shi gwamnati yake ba?
Gamsu da kudin da yake bayarwa, saboda ai mun ga ana harkoki, so don haka taya za mu gamsu?
Gwamnatin jihar Niger dai ta jaddada matsayinta na cewa rashin kudade ne fa ya hana a baiwa 'yan majalisar waɗannan kudaden, a saboda haka sai dai su ƙara haƙuri, kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Niger Mr. Jonathan Batsa ya bayyana mun ta wayar salula.
Ina so abin da nake so in ga musu, domin da su da mu haka ina son su haƙuri su zo mu yi wannan maganar, maganar cikin gida ne wannan, ba maganar waje bane.
Duk da yake dai 'yan majalisar ba su fito fili sun bayyana irin matakin da za su ɗauka ba akan wannan al'amari, alamu dai na nuna cewa ta ciki na ciki. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.
Mun gode Mustapha. Ƙungiyoyin kare haƙƙin jama'a, wasu ƙungiyoyin sun yi maraba da kiran da shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump ya yi ga masu nuna ƙiyayya da tsana da kuma musgunawa tsararru da su daina. A lokacin da Donald Trump yake yaƙin neman zaɓe, babu abin da bai faɗa ba na ɓatanci da suka haɗa da cewa a hana musulmi shigowa Amurka da dai sauransu. A saboda irin furucin da ya yi tuni aka fara musgunawa tsararru da kuma nuna musu ƙiyayya, shirin gidan talabijin na CBS da ake cewa 60 Minutes da Turanci ya yi hira da Mr. Trump, kuma ya yi masa tambaya akan dangane da barazana da kuma ƙiyayya da aka fara nunawa tsararru, sai ya ce,
I am so saddened to hear that and I say stop it if it helps. I will say this, and I'll say it right to the camera, stop it.
ya ce Sam bai ji daɗin jin wannan labari ba, amma yana kira ga masu yi da su daina. Akan wannan furici nasa na tuntuɓi Professor Bubu na Maiwa na Jami'ar Anta Diop da ke ƙasar Senegal. Shin kiran da shugaba mai jiran gado ya yi ɗin bai yi a ƙurarren lokaci ba, ko kiran zai taimaka ne?
Eto, mutum in aka kai aka dibi kamar wannan zancen da ya yi a ƙarshen nan, wato kamar ya bambanta zancen shi ne na a zamanin yana yaƙin neman ƙuri'a da kuma zancen shi na shugaban ƙasa yanzu. Wato a gani na kamar yadda Hausa yake faɗi, ƙarfe tun yana da zafi ake bugun shi. Irin ababen da suka faru a cikin waɗannan ƙasashen da kika faɗi, inda Amurka ƙasashe ne. Wato kamar yana neman cewa da kada mutane su ɗauki magana shi ta kamfani, wato cewa magana ce wadda dindindin ce, a'a, wato magana ce ta kawai kamfani yana neman ƙuri'a. Yanzu da ya hau iko yana neman kamar cewa da kamar irin wa'ancan maganganun da ya faɗi, wato sun zamanto kamar maganganun bayan fage kenan. Wato yanzu za a dawo da musulmin da wa'anda ba musulmi ba na ƙasar Amurka yana neman ya haɗa kansu. Ina ganin cewa da ce yau dai abinda babban darasi wanda za mu huda cikin wannan magana tashi ta ƙarshe shi ne cewa da yau yana zance ne na shugaban ƙasa, ba yana zance ba ne na ɗan takara. Saboda an san ɗan takara kowane irin takobi yana iya sawa kamar abokin hamayyar shi ko kuma abokin takara domin kawai ya samu ya kai bisa ga karaga iko wani addini.
To kai a takaice kana ganin wannan magana da yi zai taimaka ko kuma ya taimaka?
Kin san aka ce ita magana bunu ce. Wato waccan magana da ya ta farko ko kuma a ce magana ɗan tsintsiya ne. In kai riga kai magana ta riga ta tafi, baka iya mai da ɗan tsintsiya, in ka zage shi baka iya mai da shi wurin da yake. Za a samu mutane a ƙasar Amurka waɗanda za su ɗauki kamar magana can da ya yi ta zamani yana ɗan takara da ita ce gaskiya. Wato sai su rinƙa musguna mutane ta cewa da su gane ba da cewa da kamar maganar siyasa ce ko kuma maganar kamfani ce. Za a samu haka, za a ma samu tarzoma a kan haka.
To mu ɗauka yanzu shi shugaba mai jiran gado yana jinka, wace shawara za ka ba shi?
Shawarar zani ba shi ne cewa abu na farko wanda ya kamata ya yi shi ne cewa da tun da ya riga ya yi waccan magana ta cewa da baya buƙatar kamar musulmi su shigo ƙasar Amurka, kuma waɗanda musulmi da ke zama a can kowane ya koma ƙasar shi, abin da yake iya yi ta kawo kamar zaman sulhu tsakanin mutane shi ne cewa da in za a yi fita da ƙasar Amurka, ziyara ta farko wadda za a kai ya kai ta ƙasar musulmi.
To kai kana ganin kawai in an rantsar da shi in ya kai ziyara wata ƙasar musulmi shikenan mutane za su daina abin da suke yi masu nuna tsana?
Ba za su daina ba kamar abin da na faɗi ne can farko. Wato za a samu mutane waɗanda ilimin su ko kuma a ce lissafin su bai wuce liddai ba, to waɗannan mutanen za su ci gaba da musguna kamar musulmi. To amma shi kankan shi ya kamata yau ko da lokaci duka tsawon kamar wa'adin da aka bashi na iko ya rinka jayo hankalin mutane ta cewa da wa'ancan maganganun da ya yi maganganun neman ƙuri'a ne, ba kamar yana shi kankan shi kamar yana nema abu.
Kana nufin ya yi ta nanata maganan cewa wancan aka yi amfani da wancan maganan ya yi ta nanatawa kenan?
Ma'adala kuma na san da cewa a kewaye gare shi akwai mutane wa'anda kamar mashawarta ne wa'anda za su shawarta mu da cewa da magana lokacin yaƙin neman ƙuri'a da magana iko ba ɗaya ba ne. A yau dole tilas komi kake cikin duniyar nan, in dai kana shugaban ƙasa kamar irin ta su Amurka, dole sai ka haɗa da musulmi. Saboda musulmi sun yi ɗimbin yawa a cikin duniyar nan, ba a iya ware su irin haka na a ce kamar ba za su iya zuwa wata ƙasa ba.
Professor Buben Maiwa kenan, kuma kada a mance ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Lokaci ya yi da za a saurari sharhin jaridun ƙasar Nijar.
Sharhin jaridun na wannan mako zai soma da jaridar Le Venement, wacce ta ruwaito cewa bincike akan harin da 'yan ta'adda suka kai a ranar 8 ga watan Nuwamba a garin Banu Bangu na yankin Tilaberi mai makwabtaka da ƙasar Mali ya gano gamin bakin wasu 'yan Nijar a wannan aika-aika da ta yi sanadiyar mutuwar sojan ƙasar kimanin 5. Babban abin takaici shi ne yadda aka gano wasu hakimai da jami'an tsaro da talakawan da suka sayar da mutuncin su wurin ƴan ta'addan da suka kai harin na Bani Bango, inji jaridar, wace ta ambato gwamnati Laberi, yana cewa hukunci mai tsanani zai hau kan dukkan waɗanda suka ƙi ba hukumomi haɗin kai a yakin da ake yi da ƴan ta'adda. Jaridar Le Republicain ta ruwaito wasu kalaman ministan kuɗin ƙasar Niger Hasumi Masaudu, yana jan kunnuwan ma'aikatansa cikin wata siga ta muzurai, yana cewa da su akwai yiwuwar a samar da kuɗaɗen shiga aljihun gwamnati fiye da wanda ake samu a yanzu. Saboda haka waɗanda ke da niyyar ba da haɗin kai a ayyukan shigar da kuɗaɗe a aljihun gwamnati za su samu dukkan wata kulawar da ta dace, amma kuma waɗanda ke da niyyar kawo turjiya ga wannan shiri su sani tafiyarsu da gwamnati ba za ta yi kyau ba, inji jaridar Le Republicain, wace ta ce Masaudu Hasumi ya tare a rado da ka. Jaridar Lankitar ta zo da wasu bayanan da ke fayyace adadin kuɗaɗen aljihun da kakakin shugaban Majalisar Dokokin Ƙasar Nijar da Prime Minister ke buƙata don hidimominsu na shekarar 2017, wato Form Politique. Ƙudurin dokar da ke gaban majalisar a yanzu haka na nunin idan 'yan majalisar suka amince za a ware wa kakakin Majalisar Dokokin Nijar miliyan 1,920 na sefa, waɗanda zai zuba a aljihunsa don ya kashe wutar gabansa a shekarar da ke tafe, yayin da Prime Minister ke fatan a bashi miliyan 1,200 na sefa shi ma domin irin wannan bukata, duk da matsalar kuɗin da ake fama da ita a Niger, inji jaridar Lankitar. Mu cike sharhin da jaridar La Rue de l'Histoire, wace ta ce magajin garin Yamai Asan Saidu na huskantar barazanar tsigewa daga mukaminsa bayan da wasu kansiloli sama da 20 suka ajiye takardar nuna bukatar a shirya ƙuri'ar kakkabe shi daga kujerar da yake samanta yau shekaru kusan uku. Jaridar ta ce masu wannan yunkuri na zargin mayar ɗin na Yamai da laifin almubazzaranci da rashin iya aiki, inda ma'aikata suka shafe watanni 5 ba albashi. Bisa tsarin doka, dole ne magajin garin ya kira taron gaggawa don tantauna wannan magana, ko da yake wasu bayanai na cewa tuni ya fara kamun kafa a wurin kansilolin jam'iyyar Modern Lumana da na CDS da na ANDP don su kubutar da shi daga halin da ya shiga, inji jaridar ta La Rue de l'Histoire. Sile Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
A gaida Sile Mummuni Barma, yanzu kuma sai kaɗan daga cikin ra'ayin ku masu sauraronmu.
Assalamu alaikum, mai magana Ahmadi na mai fashi kofa tasha jega kemistan Najeriya. Biyoyin ku isa nan sakon ta'aziyya ta ga al'ummar musulmin Najeriya kai na daga na duniya gaba ɗaya game da rasuwar mai martaba tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da suke. Allah shi masa rahama, Allah ya sa ya huta, Allah shi kyautata mu yan tazo. Nagode.
Assalamu alaikum, mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto da local government. Mu da Allah ku isa min sakon ga nawa da jama'a musulmin Najeriya, bale dan arewacin mu na Najeriya ya gobe rikicin Boko Haram, jibi rikicin Shiya, gakar rikicin yan Niger Delta. Don Allah mu ba kanmu lahiya, muna jin kasan muna ta lalacewa, bale mu arocin mu Najeriya kullum mu akko ma baya. Don Allah in Shi'a ku ba mu lahiya, don Allah ku zauna lahiya a Najeriya, ku ci ta kasar ku. Mai magana Alhaji Hayatu mazaunin Bayelsa Sokoto gadar local government, Allah ka ba kasar mu Najeriya zaman lafiya. Assalamu alaikum.
Yanzu kuma ga takaitattun labarai.
To, Najeriya tana juyayen rashin da aka yi na tsohon sarkin musulmi Alhaji Ibrahim da Suki, wanda Allah ya mishi rasuwa jiya a Abuja, yana da shekaru 93 a duniya. Marigayen wanda shi ne sarkin musulmi na 18 wanda kuma akan ɗashi a shekara 1988, an soke shi ne a shekara 1996, kuma yanzu an mishi jana'iza a Sokoto.
To, kamar yadda muka saba da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da la'asar idan Allah ya kai mu za ku ji wani sabon shirin. A halin yanzu kuwa Duma Yalice a madadin sauran abokan aiki nake mana fatar alheri, a huta lafiya.